Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan maritan talata 21 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
da ni Halima Jumrau.
Yau shirin namu akan ilimi ne, ko da yake a yau dai shirin ne zai ilmantar da masu sauraro akan tattalin arzikin Najeriya da kuma inda gwamnati mai zuwa za ta samu kudaden sauki nauyin alƙawuran da ta yi wa jama'a a lokacin yakin neman zabe. Ganin cewa yanzu haka kasar na cikin matsalolin rashin kuɗi da bashi da rashawa da cin hanci da karayar kasuwar mai, amma kafin mu shiga batun ilimi muna tafa da filin matasa masu basira.
Za ku ga kira ni, muna so za ka ɗaukar mana hoto a kan kaza sai lokacin sallah.
Zauren matasa yau ya jiyo ra'ayoyin wasu matasa ne a Sakkwato akan yadda suke ganin gwamnati mai jiran gado za ta samu kudaden gudanar da ayyukanta.
Azan a ce babu wane, kanin wane, wan wane, duran ɗaya mai sojojin an ka ba kundin tsarin mulki riko gaskiya, an kai maganin cin hanci da shawa. Wannan gabun Allah mutanen insha Allah za su je su insha Allah.
Kun san cewa gwamnatin Najeriya mai jiran gado na da tilin kalubale a gabanta da suka hada da cin hanci da rashawa da kuma bashi?
Wannan bashi ba da ake magana wanda gwamnatocin jahohi da kuma ita ta tarayya suka ci ya kunshi bashi ne kala biyu, wanda akwai bashi na cikin gida akwai na waje.
Halima Abdullahi na tahe da hilin da hedahi.
An daka geran da kayan kanshi da komai an tankade shi kamar sauyi da radiyar laushi.
Haka kuma za ku ji filin karin magana da amsoshin tambayar mu ta jiya duka a shirin yau da gobe.
Karin magana.
Dillalin wada shi ya san kuɗin jariri. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Yusuf A. Gaida daga Kano, Najeriya.
Karin magana.
Wannan karin magana yana kunshe da kalmomi muhimmai guda uku, wanda ya hada da waɗanda suka hada da dillali da wada da kuma jariri. To a wurin Bahaushe dai in an ce dillali, wato shine mutumin da yake karbar kayan mutane ya siyar domin a bashi lada. Shi kuma wada shine mutumin da akan ake haihuwarsa, wato akan haife shi gajere kwarai, wanda duka tsawonsa bai wuce tsawon cirmi ba, amma kuma za a gaga shi da shekaru, wato wani ma da gemu da komai, amma tsawon nasa bai wuce tsawon cirmi ba. Shine Hausawa ma suke kira malam dogo. To sai kuma zancen jariri. Jariri kuma wato a gurin Bahaushe shine sabuwa ta mutum ko kuma ta dabba, wato wanda ba a daɗe da haihuwarsa ba, wanda ba a magana su zama ma ko su wanda kai wanda ko zama ma bai fara ba. To a Bahaushe yakan ce wato dillalin wada shi ya san kuɗin jariri, saboda idan an dubi wada aka dubi jariri sai a ga wato tazarar tasu, wato girman nasu ba, wato girman da shi wada ya ba wa jariri ba wani girma ne na abu a gani can ba, wanda inda wada za ka ga wada a kwance ka ga wani jaririn wanda yake mai garin jiki sai ka da tama wato tazara ta su babiya. To abinda Bahaushe yake nufi anan, misali kamar a samu mutumin da ake kira bakaniki ko makaniki, wato mai gyaran babura. To sai aka samu mutumin nan yana gyara babur mai giya, wato misali babura masu gina, wato manyan babura. To akwai wani babur da ake kiransa tsula, ko kuma ake ce masa mobride, ko kuma masu ruga, wanda shi wannan babur din ba shi da giya. To idan aka zo aka kawo wa shi wannan mai gyaran manyan babura shi irin wannan babur din wanda ake kira tsula, to idan wani ya tambaye shi a wane yau kuma tsula aka kawo ka jara to zai iya cewa eh to sai da ma dillalin wata ai shi ne kudin jariri mun fa wanda ya saba wato gyara babur mai giya to wanda ya gyara babur mai giya wanda ba ba shi da giya ai zai shi ma zai san shi
A gaida Malam Abdullahi Garba Imam wanda ya taimaka mana da fassarar wannan karin magana. To yau hidin matasa masu basira zai ban kwana da Sani Muhammad Mai Katanga dan jaridar daukan hoto. Zai karkare mana bayani da yadda yake tahiyar da aikin shi na daukan hoto da kamfanoni ko kuma cibiyoyin da yake aiki da su.
Ku AP kenan suna da za su gaya su kira ni muna so za ka daukan mana hoto akan kaza maybe lokacin sallah ko kuma already na san za su nema ina ready da wannan to amma dama abin yazo za su ce mun to muna son hoto kaza da zaka dauka ga irin yanayin yadda zaka dauka mana hoton ko kuma already ma sun san na riga na sai da zan dauka za su ce muna son hoton sallah na wannan shekara muna son hoto da azumi da kuma kamar in za a yi doba da ake yi a Kano da dai sauran abubuwa su kuma Routers already dama su wannan da yake mun dan jima da su nayi aiki da su kafin AP su waɗannan na san irin hotunan da nake tura musu suke sa wasu ba wai su suke cewa in tura musu ba yake na san za suna san hotunan da abin ya faru ko kuma naga abin na dauka zan kira shi mai gidana in ce ina da abu kaza ya faru ko kuma na dauki hoto kaza ba sani ba ko kana ga kuna ana da router suna da bukata zai ce in tura masa ya gani tura masa different shot da na dauka zai gani sai mun magana already dama di hoton da zan tura musu dukkan su ukun hoton ya zama nasu daily 12 hoton sun suka sa suna sa tambarin su na daily 12 but still in an yi akwai byline dina da ake sawa Sani Mai Katanga routers su ne wannan ba ma using suna da su just suna rubuta freelance ne byline don hotona sai AF associate press su ma waɗannan suna using byline dina before kafin da farko akwai suna da muke nake amfani da shi a su AF Muhammad Jiginyo dan da zaki googling a website din su a wannan din su site din su Muhammad Jiginyo zaki ga hotuna wanda ni na dauka na lokacin bomb blast da lokacin maybe sallah da hawan sallah da kuma irin doba da aka yi da lokacin rasuwar mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero sannan recently shigowar sabuwar shekarar nan sai na ce su rika using ainihin sunana a duk hotunan da na aika musu to daga wannan shekarar AP suka fara using sunana dan duk daga January duk hotun da zaki duba an cike Google kika sa Sani Mai Katanga a AP associate press to zaki ga duk wani hoto wanda na tura musu wanda suke amfani da shi
Yanzu kuma ga hirar jin ra'ayoyin wasu matasa da Murtala Faruk Sanyin na yayi wa zauren matasa ganin cewa sai da kuɗi gwamnati mai zuwa za ta iya sauke nauyin da ke kanta na alƙawuran yakin neman zabe ko yaya za a yi a samar da kuɗaɗen ganin cewa Najeriya ba ta da kuɗi ga tilin bashi ga karyewar farashin man fetur
da kike magana wannan tilin bashi sai na tuno binciken da aka yi wanda ya nuna cewa yanzu haka ofishin ko saka ido ne ko kula ne dai da basu sukan da ake bin kasar Najeriya ya tabbatar da cewa yanzu haka bashin da ake bin Najeriya a naira trillion 11.243 a dala Amurka kuma naira wato dala Amurka miliyan 67.726 turkashi
sunana Alai Murtala dan baba Shakti Makwani chairman ne an walla cewa harkar cin hanci da rashawa in aka kashe su su a matsalolin Najeriya gaskiya saboda zan a ce babu wane kanin wane wan wane to dan ɗebe su zan an ka ba kundin tsarin mulki riko gaskiya an kai maganin cin hanci da shawa wadan gabun Allah mu tsara insha Allah duk za su ce su insha Allah da taimakon Allah muna mun gaba da mun ka biyo shi tun farko kuma muna biye shi da mai addu'a Allah shi taimake shi taimako ne ya bashi ikon cika wadan alƙalan da insha Allah
cin hancin da rashawa din shi ma kuma yana da alaka da dimbin bashi da ake bin Najeriya
cin hancin rashawa Allah mu tsara amma shi kawo bashi in babu cin hanci da rashawa za a bi Najeriya bashi Najeriya muna da arziki muna da man fetur sauran abubuwa Allah ya mutala ga sunan da albarka duk Allah duk albarkar da Allah wata kasa ya muna kaiwa kasar mu ta kasar ga tamu Najeriya to in babu cin hanci zai Allah mutala mu dawo baya ba mu dawo baya in babu cin hanci amma yanzu babu cin hanci Allah mutala komai zai zan doka da ora tana aiki kasa kuma gaskiya ana kira ga mutane cewa kowa kama Buhari ga azan abu Buhari shi dai da aiki kowa sai zan Buhari kai ma ka san shi gaskiya da akai in ka gane ta kamar irin ka ga mutun ya hawo mashin wuwa yayi wanwai yana so ya kibe wani to sai ka rike ka ce wallahi sai ko mu hannu ne ina ganin mun kai hakan Allah so to in an kai hakan insha Allah mun ka taimaka mai da addu'a insha Allah zai sauke na wanda mun ka zama shi insha Allah
sunana Marwan Murne Galadin ci wato tsakani ga Allah kamar yadda wasu mutane suka ce suna tausayawa General Buhari zababban shugaban kasa to nima ina daya daga cikin mutanen da suke tausaya mashi domin wato al'amuran Najeriya kamar yadda ka sani akwai abubuwa da dama waɗanda dole ne sai shi zababban shugaban kasa yari namijin kokari wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli to wannan al'amari wato ba karamin aiki bane ba a gaban shi zababban shugaban kasa domin dole sai yayi taka tsantsan kuma ka san tsarin ba wai kamar tsari bane irin na mulkin soja wanda a wancan lokaci da ya taba shugaban kasa aka falma ainihin su waɗannan shugabanni da waɗanda suka zalunci mutane aka anso dukiyoyinsu daga hannunsu to wannan lokaci ne na siyasa wanda al'amari ne sai an bi shi a hankali saboda idan ka duba sai ga ko a cikin majalisa ta kasa zaka samu akwai bara gurbi sa'annan a cikin mutanen gwamnati akwai bara gurbi waɗanda ba su suka fi yawa to saboda haka idan ba an yi taka tsantsan ba wannan al'amari wato yana da wahalar gaske wani aiki ne wanda shekara 8 ma ba ta iya kammala shi sannan shi kuma wato shugaban ƙasa dole sai ya tsaya yayi nazari mutanen da zai dauko su shugabancin gwamnatin nan mutane ne waɗanda suke mutanen kirki saboda kada a zo a wato shi ya dahe masu kan macijin su kuma su yi ta wasa da bindin domin mu mun ga irin wannan lokacin da aka yi PTF an san cewa a wannan lokaci General Buhari ko kobo bai dauka na jama'a ba amma mutanen da suka tafiyar da ita wannan PTF mu mun ga irin watandar da suka yi ta kudi
sunana Alhaji Sani gwamna Jarman Maru kamar yadda ka sani Malam Murtala duk wani al'amari indai wanda ya shahi na shugabanci ne in an ka samu shugaba irin General Muhammadu Buhari wanda yake ya taho da niyyar zai yi wannan aiki na al'ummar Najeriya gabaki daya to ina tabbatar maka da cewa tunda shi ba azalumi bane kuma ba zai yadda ya hada kai ne da azalumai ba don a cuci kasa insha Allah za a samu cin nasara 100%.
Baka dibin irin matsalolin da zai tunkara idan ya shigo ganin cewa Najeriya tana cikin wani mawuyacin hali
shine na farko dai hana cin hanci da rashawa wannan shi zai fara taimakon shi ga duka al'amuran da yake so ya ci gaba da shi sannan na biyu wutar lantarki wa'annan abubuwa guda biyu idan ya fara da su insha Allah za a samu cin nasara domin idan babu cin hanci da rashawa to za a samu tattalin arziki zai inganta a cikin kasa ka kasashen duniya da sauransu za su kawo jarinsu a cikin wannan kasa sannan na biyu idan an ka samu wutar lantarki a cikin wannan kasa koda gwamnati bata dauki ma'aikata ba kamfanin da za su tashi cikin wannan kasa za a dauki ma'aikata kuma za a rage ma gwamnati nauyi wanda zai sa ta gudanar da wasu ayyuka na cigaba a cikin wannan kasa insha Allah tunda radda General Buhari an shi certificate kaga tattalin arzikin kasa ya fara inganta to ina ta ga an rantsar da shi ya anshi karaga mulki a cikin wannan kasa insha Allah hukumi zai ta yi daidai in Allah ya so
Jamila amma wannan bashi da muka yi magana wai na duka shekara ne ko na shekaru ko ko na wasu yan kwanaki ne
na shekara wato na daga 31 ga watan Disamba shekarar 2014 daga nan kawai ya tsaya
shekarar da ta gabata ne ba amma shiga January February March April
ba a shiga nan ba
to mun gane turkashi Najeriya lallai ta ci bashi
gaskiya
To kun san cewa gwamnatin Najeriya mai jiran gado tana da tilin kalubale a gabanta da suka hada da cin hanci da rashawa da kuma wannan bashin dai da muke magana to wai ma kakaza a samu kudaden da gwamnatin take bukata ta ayyukan da ke gabanta ga Dr. Mustafa Mukhtar na sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano
da farko dai wannan sabuwar gwamnatin da za ta karbi mulki a ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara ta 2015 za ta samu kalubale na fasussuka da gwamnatin jiha da ita kanta a gwamnatin tarayya suka ci, kuma za ta yaki da cin hanci da rashawa wajen daidaita tattalin arzikin ƙasa. To amma abin da ya kamata mutane su fahimta shine wannan bashi fa da ake magana wanda gwamnatocin jahohi da kuma ita ta tarayya suka ci ya kunshi bashi ne kala biyu, wanda akwai bashi na cikin gida akwai na waje. Bashi na cikin gida shine bashin da gwamnati take ci daga kamfanoni da kuma wasu masu yin hada-hada, wannan ana biyan shi ne a naira. Wanda ya fi matsala kuma ya fi damuwa shine bashin da ake ciyowa daga waje, wanda ake ciyo shi a kuɗaɗe wanda ba na Najeriya ba. Shi wannan bashin idan har ba a biya shi ba yana da matsala sosai, domin mutane da za a haifa ma nan gaba wanda ba a haife su ba za su zo su gaje shi, kuma dole ne su biya shi, zai zama mana matsala. Akwai bashi da yawa a miliyoyin naira, ko kuma idan a dalar Amurka ne biliyoyin dala ta Amurka da gwamnatin tarayya da kuma na jahohi suka ci, wanda muke tsammani idan waɗannan kuɗaɗe wanda aka yi badakalarsu na cin hanci da rashawa da kuma wanda za a dawo da su, muna fatan gwamnati za ta yi amfani da su wajen rage yawan wannan basussuka. Saboda idan an ce yaki da cin hanci da rashawa, abin da ya kamata mu duba ba wai kawai gwamnati ta zo ta hana ko kuma ta yi doka ba, a'a, har ya kunshi hanyar da gwamnati za ta bi ta karɓo wasu kuɗaɗe ko kuma a dawo da wasu kuɗaɗe da ake ganin sun matsale, ko kuma an yi wata hada-hada wadda ba ta dace ba. Idan an dawo da wannan kuɗaɗen, dama can wannan kuɗaɗe ya kamata a ce an yi amfani da su ne wajen tafiyar da kasafin tattalin arzikin ƙasa da aka yi don a samu ci gaba. To tunda sun ɗan lankwashe an yi wani guri da su, idan aka dawo da su sai a yi amfani da su wajen na ɗaya rage yawan bashin da ake binmu da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Za a iya biyan kuɗin ruwan da yake a tare da wannan bashin idan lokacin biyan bashin bai yi ba, ta haka an rage yawan bashin, ko kuma idan lokacin biyan bashin ya yi a biya shi gaba ɗaya, ko kuma a rage wani daga cikin bashin. Abubuwan da suke janyowa a dama gwamnatocin jiha ko kuma ita gwamnatin tarayya take cin bashi shine idan ta kasa aiwatar da kasafin kuɗinta sai ta je ta ciyo bashi a waje ko a wata ƙasa ko a wani banki ko kuma a wata hukuma da take hada-hada da kuɗi, ta zo ta yi amfani da wannan ta aiwatar da wannan kasafin kuɗin. Ko kuma an bu a nan Najeriya gwamnatocin sun ta allaka ne kan man fetur, to idan farashin man fetur ya faɗi wanwar a kasuwar duniya sai ya zamanto ba mu da kuɗaɗe a hannu, dole sai mun fita waje mun ciyo bashi mun zo mun aiwatar da wasu ayyuka. Ko kuma wani lokacin sai gwamnati ta je ta ciyo bashi wanda za ta biya shi a shekara bakwai, to amma sai ta zo ta yi ayyuka wanda ba za su ba ta kuɗaɗe a shekara bakwai nan gaba ba ko a goma har ta biya bashin, sai ta zamanto an kashe su a wani guri wanda wannan hullar da aka yi ba za ta ma ba da kuɗin da za a iya biyan kuɗin ruwan bashin ba kafin a zo kan uwar bashin. Sannan kuma shi wannan bashin kullum idan za ka biya shi ne bayan shekara biyu, in ya kai shekara biyu da wata shida ko shekara uku, kuɗin ruwa zai dinga ƙaruwa ne, sai ya zamanto ka ɗan ci kuɗi kaɗan kuma ya zama mai yawa saboda baka biya akan lokaci ba. Sannan babban abin da ya janyo wannan shi ne idan dai tattalin arzikin ƙasa baya bunƙasa sosai, to ba za ka samu kuɗi da kuma wani albarkatu da za ka biya wannan bashin ba. To ina ganin hanyoyin da ya kamata wannan gwamnatin da za ta zo ta bi shi ne idan dai aka bincika aka samu kuɗaɗe da jama'a suka dawo da su da kuma ma'aikatu, to ya kamata a yi amfani da wannan kuɗaɗen wajen biyan wasu basussukan, wajen biyan kuɗin ruwa, wajen rage yawan nauyin bashin da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Saboda hakan kawai shi ne in an yi zai ba da damar sauran kuɗaɗen da aka samu na kasafin kuɗi na wannan shekara a yi amfani da su wajen kawo aikin yi, a yi da su amfani da su wajen samar da lafiya, a yi amfani da su wajen gina tituna, wajen samar da tsaro, wajen samar da tituna, wanda yana ɗaya daga cikin alƙawurrukan da wannan gwamnatin ta ɗauka lokacin da take kante ko take yakin neman zaɓe, take za ta kawo musamman tsaro. Saboda tsaro yana da amfani wajen cigaban tattalin arzikin ƙasa. Idan dai babu tsaro, ba wani daga wata ƙasa da zai zo ya sa jarin kuɗinsa a cikin ƙasar ku ya yi hada-hada. sannan kuma idan ba tsaro mai kyau kai kanka dan kasa kana karbar kasuwancinka ba zai zamanto ya bunƙasa ba. To daman abin da ya kamata idan aka karbo waɗannan kudaden kuma daman yawanci kudaden yawancin su za a samu wasu ne akan badakalar da aka yi ta harkar man fetur ta harkar tallafin man fetur da sauransu sai a sun kuɗa su wajen masana'antu wajen aikin gona da sauran ƙananan sana'o'i saboda yanzu farashin mai ya faɗa kafin zuwa duniya wanwar. Man nan da nake takama da shi wanda da shi nake tutiya nake samun kuɗi baya kawo kuɗi sosai. To sai a amfani da wannan kuɗaɗen a tun kuɗa su wajen gona wajen ƙananan masana'antu da kuma sauran masana'antu a tabbatar cewa wannan suna kokari suna kawo kuɗaɗe wanda zai tallafa wa ɗan kuɗin da ake samu na man fetur saboda ya yunkura tattalin arzikin ƙasar a samu a yi gaba. Tattalin arzikin ƙasa na duniya dama ba dole ne a ce ya ta'allaka akan man fetur ko manyan masana'antu ba. Ƙananan masana'antu da ake gani suna da amfani sosai a tattalin arzikin ƙasa saboda idan tattalin arzikin ƙasa kamar mota ce mai tafiya masana suna cewa wannan ƙananan masana'antu su ne inji. Wanda yake yunkurin mota inji yana da amfani a mota saboda idan ba shi ba mota idan aka yi haka wannan zai rage ita kanta Najeriya ma ta manta da zuwa ciyo bashi wajen wasu kasashe kuma kudaden da aka samu zai zamanto an ciyar da tattalin arzikin kasa gaba har an yi amfani da wasu kudaden ma na rara an ci gaba da biyan wannan basu sukan da ake bin mu saboda hanya ɗaya daman da zaka zamanto ka biya bashi a matsayin kasa shine a daidaita tattalin arzikin ƙasa ya zamanto ba a buƙatar tallafi daga waje shine na farko wato a zamanto ba a buƙatar bashin to sai kuma a dawo a ga dan rarar kuɗin da aka samu an fara biyan kuɗin ruwa an fara biyan bashin haka ne za a daidaita tattalin arzikin ƙasa a samu ci gaban arziki a samu walwala da kuma jin daɗi.
Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe.
Zan yi mana kunin addu'a. Shi dai yanda ake yin wannan kunin addu'a da fara za a tanadi gero da kayan kamshi da ita addu'ar kanta da sukari sai kuma tsamiya. Da farko za a samu ita wannan addu'a a bare ta a marmasha bawon jikin tattas a jika. Idan da yamma za a yi kunin to za a iya jika da safe. Idan kuma da safe ne za a yi amfani da shi za a iya jikawa da daddare. Nan kuma a gefe guda dama an surfa shi wannan gero, an daka geron da kayan kanshi da komai an tankade shi kamar sau biyu da rariyar laushi. To idan aka tashi sai a dame addu'ar a tace. Idan aka dama ta aka tace sai a dama kullun da ruwan addu'ar. Kamar yadda muka dai taba yin kunun goriba. Idan aka tashi sai a dora ruwa da tsamiya a wuta. Idan ya tafaso sai a tace ruwan akan kullun garin da aka dama wannan addu'a. A dama shi sosai har sai yayi daidai kaurin da ake bukata. Wato shi bai yi ruwa ba kuma bai yi kauri kitibirbir ba yanda ba za a ji dadin sha ba. Sai a ajiye shi wuri guda. Sannan sai a dama wani kullun haka ruwa-ruwa. Wato shi wannan kullun gero wanda za a daura wannan kunu da shi amma kar a dama shi tsalalu sai a dinga juyawa a hankali har ya damu a sa sukari amma kadan idan ma an ga ana buƙatar sukarin domin ita addu'a tana da zaki dan mutane so tari ma ba su cika amfani da sukari ba saboda zakin wannan addu'ar. Shima kuma ana iya shan wannan kunin addu'a da dimi kuma za a iya shan sa da safe ko da rana ko da daddare ya danganta da lokacin da mutum yake bukata.
Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya. Ai shi bashi tsakanin kasashe ba wani abu bane. Idan muka yi la'akari da kasar Amurka da take gaba a bangaren tattalin arziki a duniya kuma ta kasance kan gaba wajen yawan bashi a tsakanin kasashen na duniya. Kuma lalle idan har gwamnati mai jiran gado za ta dauki matakan da suka dace to haduwar farashin man fetur ba zai zama matsala ba. Alal misali, mun ga yadda darajar naira ta tashi cikin kankanin lokaci bayan nasarar Buhari. Kana mun ga yadda jami'an gwamnati ke ta tururuwan mayar da kudin da suka wawure a aljihun gwamnati mai shudewa. Kana a zo batun badakalar kudaden da aka bankado na campaign din PDP da suka kusan kai rabin kasahin kudin shekaran nan. Idan har za a samu waɗannan kudade a kuma sarrafa su ta hanyar gina masana'antu da bunƙasa bangaren noma, to ba abin da zai hana mu biyan basussukan da ake bin kasar mu. Har ma sai mun taimaka a wasu ƙasashen. Sako daga Usman bin Affan da Maturu.
Za ta cika alƙawura ne ta hanyar kwato kudaden daga hannayen waɗanda ake zargin sun sace su. Sako daga Amina Ismail Shira.
Hakika gwamnatin Najeriya mai jiran gado akwai kalubale a gabanta, kuma muddin in har ana son ta cika alƙawuran da ta dauka, to sai ta bawa fannin gyaran masana'antu inganci da kuma noma da kiwo, dan kuma su ne kanwa uwar gami wajen gina Najeriya kafin ta samu man fetur a kasar. Watan mu dai Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu. Sako daga Usman Fari Jebuwa Ward.
A ta hanyar kwato mana dukiyar kasar mu da barayin kasar suka sace mana. Ai shi ma kadai ya wadatar a yi aikin gina kasa da ƴan kasan. Sako daga El Karlab S Alganjawi.
Na harko ta tsaida cin hanci da rashawa. Na biyu ta rage kudin allowance na ƴan majalisun tarayya hadda sanatoci daga kashi 25 cikin 100 zuwa kashi 15 cikin 100. Sannan kuma ta rage wasu mukamai kamar masu ba da shawara da karamin minista. Ta haɓaka kanhononi kuma a gyara mana matatan man fetur mu daina hitar da shi waje domin tacewa. Sako daga Gwarzo Shafi'u.
Allah ya sa muna da yawa a Nigeria, sai a dawo da tsarin haraji wato tax. Kowa ya biya, ta haka za mu samar ma ƙasa da kuɗi, ba wai a tsaya ana kace na ce ba. Sako daga Khamis Ahmad.
Duk wannan zai kasance mai sauki, don kuwa akwai waɗanda ake zargin sace kuɗin ƙasa, sannan wannan tsaro daman hakewa ake yi da shi don cin kuɗi. Sako daga El Maude Ahmad Zaria.
A gaskiya wannan gwamnati mai jiran gado tana da babban kalubale a gabanta ta ɓangarori daban-daban, kama daga tsaro, wutan lantarki, ilimi, rashin aiki, cin hanci da rashawa, da kuma uwa uba gurɓacewar halayyar al'umma. Sako daga Abdulsalam Photos.
Ta hanyar ƙarfafa aikin gona da masana'antu, bugu da ƙari gwamnati ta kwato kudaden da aka wawura na baitul mali. Sako daga Muhtar MDD Katsina.
Wannan ba wani abu bane, duk duniya ba ƙasar da ake bin bashi kamar America, amma hakan bai hana su sama wa matasa aikin yi ba. Mu ma za mu yi yanda America take yi. Sako daga Yusuf A Dahiru.
A tatsi gwamnati mai barin gado da ministocinta su kawo dukiyar baitul mali a biya bashi kuma a yi wa talakawa aiki. Sako daga Josh Abubakar. Mai saurare, laihin daɗi ƙarewa Jamila.
Na'am.
Kin gaba lokacin tambaya, ko da yake kin riga aikin sa tambayar turana Asabar.
Turana Asabar, amma zan saki da ita sama.
Ita ce game da ko mace na iya zama shugaba ko?
Eh.
A jahohin Arewa maso yamma?
Yamma.
Na Najeriya.
Na Najeriya.
To. Duk da dai mun samu amsoshi turana Asabar, wasu suna iya
ƙara
rubutuwa ko?
Kwarai.
To, baki da iyakacin shirin namu kenan, da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana, sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage.
Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni ta fara girma ta fara da injiniya mu Mr. Keith Holmes da kuma ɗan koyan aikin injiniya Mr. Cornelius. Ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, sai gobar haka idan Allah ya gwada mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.